إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا شاب يرجع وتنصفر شاهدوا تو أنسابوا أبن الجنة جاءك تمر شاهد أنسابوا تو شاهدوا جا وتنصفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جمع كزوا مدينة دبوتا يا تاريخه ده 40 تقص بيني دا 20 ترى جا وتنبقي ميلادي أتلو بيودا 20 shida kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Jibuwis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Malika a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathul Majid. Littafi ne na babato na addu'a wato Dr. Abdulrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, wanda sharhi ne ga wannan babban littafi na kitabun tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 52 a cikin wannan littafi mai albarka. Kuma muna cikin babi na 5 a cikin wannan littafi, babin da yake bayani akan fashin baki da fassarar kalmar shahada, shahadatu an la ilaha illallah. Wato dukkan abin da zamu ji a karkashin wannan babi yana da alaka da unwanin babu, wajen kokarin fito da ma'anar kalimatu shahada da kuma kokarin fayyace abubuwan da ke iya kawo wa kalmar shahada na kaso, ko ma ya warware ta ya rushe ta gabaki daya. A darasin da ya gabata mun karanta fadin Allah ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdura. Wato kafin wanda kuma akwai aya gabanin ta, kulli du'ul ladina za'amtum min duni wala yamlikuuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila, sai kuma ka biyo baya da ulaika ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba inna 'adaba rabbika kana mahdura. Ma'ana dukkan wani wanda ayoyin suna magana akan dukkan wani wanda ake kira lokacin da aka shiga cikin tsanani, ake neman dauki irin tsananin da babu mai iya dauke shi sai Allah, ko kuma lokacin da ake cikin wata damuwa da wanda damuwar babu mai iya koranye ta sai Allah subhanahu wataala. Duk wanda mutum ya kira a daidai wannan lokaci shi ake nufi da shirka, ya hada Allah madaukakin sarki da wani. Shi yasa Allah ta'ala ya ce duk wanda kuke riyawa wanda ba Allah ba, ku kiraye shi in kun shiga uku, in kun shiga wahala, kun shiga talauci, kun shiga rashin lafiya. Amma fa ku sani duk wanda kuke kira fala yamlikuuna kashfa ad-durri 'ankum, wato ba zai iya yaye muku wannan cuta da take damun ku ba, ba zai iya cire ku daga yanayi da kuke ciki ba, ba zai iya wadata ku daga talaucin da kuke ciki ba, wala tahwilan, ba kuma zai iya canza shi ba, ko ya dauke shi daga kan wani ya komar da shi kan wani. Da haka sai zama ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila, su kansu wayanda kuke kira lokacin da kuka shiga matsalancin hali, ko kuke kiran su lokacin da kuke neman dauki, su fa in sun shiga wani hali ko suna neman dauki ba kamakama suke irin kamakaman ku ba, su kam yabtaguna ila rabbihimul wasila, suna neman hanya ne da za ta sada su zuwa ga Allah. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adaba inna 'adaba rabbika kana mahdura. Wannan aya kusan mun je fassara daga manya-manyan sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas radiyallahu an irin su Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, irin manyan tabi'ai irin su Mujahid ibn Jabar, da ainihin irin su Suddi, da ainihin wato manya-manyan malaman tafsiri duk mun ji irin fashin baki da fassarar da suka yi wannan aya, wanda babu bukatar sai mun sake nanatawa di ya gabata a cikin darussan da ko cikin darasin da muka yi satin da ya wuce. Mun shiga aya ta gaba daidai wajen kokarin fito da tafsirin la ilaha illallah. Wa idza qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wannan ita ce aya ta biyu a satin da ya wuce wanda muka karanta, wanda Allah ta'ala yake gaya mana abinda annabi ibrahim ya ce wa mahaifinsa, abinda annabi ibrahim ya ce wa danginsa, ya gaya wa ainihin mutanansa, ya ce shi kam ya barranta daga abinda suke bautawa, ba zai bautawa kowa ba sai Ubangijin da ya halicce shi, kuma shine yake shiryar da shi. Kuma annabi ibrahim ya bar gado mai kyau a cikin iyalinsa, ba tarin dukiya ya bar musu da ainihin wato gidaje da ainihin wato rumfuna a kasuwa ba, gadan tauhidi ya barwa iyalinsa, ya bawa zuriyarsa. Shi yasa yace waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ba laifi bane dan ka tafi ka barwa iyalanka abinda za su gada, amma ka sani mafi muhimmancin abinda za su gada shine su san Allah, su kadaita shi da bauta, ya zamto lokacin da ka koma zuwa ga mahallaci babu sauran mai shirka a cikin gidanka, kama daga kan iyalinka har zuwa kan zuriyarka. Wannan ka bar abin gado, koda baka bar gidaje ba, koda baka bar ainihin wato kudade ba, in dai ka bar musu tauhidi to ka bar musu jari mai ainihin wato mai girma, wanda wannan jari za su ci gaba da azurta da shi duniya da lahira. Annabi Ibrahim ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wannan aya ita ma mun ji babban malamin tafsiri Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, shi ma yana ya faɗa mana ma'anarta, yana mai gaya mana cewa Allah ta'ala yana bada labari game da bawansa, kuma manzansa, fadadinsa, kuma shugaban masu tauhidi, kuma mahaifi ga dukkan wani annabi da aka aiko bayansa, shine annabi Ibrahim alaihi salam. Kuma wanda su kansu Qurayshawa dangin annabi sallallahu alaihi wasallam suna dangantuwa ne, suna nasabtuwa zuwa gare shi, shi da kansa tabarra'a min abihi, ya raba gari da mahaifinsa, ya raba gari da mutanansa akan bautar gumaka. Fa qala innani bara'un mimma ta'budun, ya tabbatar da shi akan aqidar da yake, kuma akan ta zai rayu, kuma akan ta zai mutu, kuma yana so ya gadarwa iyalansa wannan ainihin wato aqida. Shine yace ba zai bauta wa kowa ba sai Ubangijin da ya halicce shi, kuma ya sanya wannan kalma ta kalmar shahada, kalmar ikhlasi, karma bauta wa Allah shi kadai ba tare da sanya masa kishiya ba, da tube dukkan wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba cikin gumakan da ake bautatawa. Ya gadarwa zurriya sala ilaha illallah, ja'alaha fi zurriyatihi yaqtadi bihi fiha man hadahu Allah fi zurriyati min zurriyati Ibrahim la'allahum yarji'un. Ikrima, Mujahid, Dhahhak, Qatada, Suddi da wasu daga cikin manyan malaman tafsiri game da wannan waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi suka ce ita ce la ilaha illallah, la yazalu fi zurriyati man yaquluha. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Ikrima wa Mujahid, kan wannan gaba za mu tashi, qala Ikrima wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatada wa Suddi wa ghayruhum. Manyan malaman tafsiri kina, akwai Ikrima, akwai Mujahid, akwai Dhahhak, akwai Qatada, Ibn Da'ama As-Sadusi da kuma Al-Imam As-Suddi, ba su kadai ba, wa ghayruhum, da wasu su cikin manyan malaman tafsiri, fi qawlihi sun fassara wannan aya cikin fadin Allah ta'ala, waja'alaha kalimatan, annabi Ibrahim ya ce ya bar wannan kalma wato baqiyatan, ta ci gaba da wanzuwa, fi aqibihi a cikin tsatsansa da zurriyar da za su biyo bayansa. Wace kalma ce? Ya'ani la ilaha illallah, yana nufin kalmar la ilaha illallah, la yazalu fi zurriyati man yaquluha, har yanzu akwai masu fadin ta cikin zurriyar annabi Ibrahim. Na fata an gane, shine ma'ana la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha, har yanzu maganar nan da ake, akwai masu cewa la ilaha illallah cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam. Wa rawa Ibn Jarir an Qatada, malamin tafsiri Ibn Jarir Tabari ya ruwaito daga malamin sakatada wajen fadin Allah ta'ala innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani wato hakika ni kam nayi tawaye na nisanci dukkan abinda kuke bautawa illa allazi fatarani sai fa ubangijin da shine ya halice ni qal katada yake cewa innahum yaquluna kafin nan mu koma lamba ta daya fa inna la ilaha illa allah mutabiqatan liqawli domin la ilaha illa allah ta yi daidai da fadin allah innani bara'u mimma ta'buduna illa allazi fatarani a wannan mun yi shi tin satin ko ala yace innahum yaquluna suna cewa inna allah rabbuna lalle allah shine ubangijin wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man khalaqahum wane ne ya halicce su la yaqulunna allah tabbas hakika za su ce da kai allah ne suratu zukhruf aya 87 falam yabra min rabbih bainisanta kansa ba daga ubangijinsa warawahu ibn humayd haka ibn humayd shi ma haka ya ruwaito wajen fassarar wannan warawa ibn jarir wa ibn al-mundhir an katada ibn jarir at-tabari da ibn al-munzir su ma sun yi ruwaya daga katada ibn da'aba as-sadusi waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi game da fadin allah waj'alaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kalma baqiyatan wadda za ta zama wanzajiya fi aqibihi a cikin wato zurriyar da za su biyo bayan sa al sai ainin katada yace al-ikhlasu wa tauhid abinda annabi ibrahim ya bawa zurriyarsa su ci gaba da gada da waɗanda za su biyo bayan su shine ya bar musu gadan ikhlasi ya bar musu gadan tauhidi la yazalu fi zurriyatihi man ya'budu Allah wa yuwahhiduhu har yanzu ana samu ko kuma akwai wanda ke bautawa Allah yana kuma dayanta Allah da bautar a cikin zurriyar annabi ibrahim saboda annabi ibrahim ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un da haka har zuwa yanzu da ake maganar nan ana samu akwai wanda ke bauta wa Allah ya kuma kadaita Allah da bauta cikin zuriyar annabi Ibrahim qultu sai nace fatabayyana anna ma'ana la ilaha illallah sai ta bayyana ashe ma'ana la ilaha illallah tauhidullahi tana nufin kadaita Allah bi ikhlasil ibadi wato lahu wato bi ikhlasil ibadati lahu kai ibadati bi ikhlasil ibadati lahu ta hanyar tsarkake bauta gare shi wal bara'ati min kulli ma siwahu da yin watsi da dukkan wanda ba shi ba wal bara'ati min kulli ma siwahu da nisantar duk wanda ba shi ba wal bara'ati min kulli ma siwahu da kin bauta wa duk wanda ba shi ba duk tana iya dauka قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر سبحانه ان هذه البراءه ما لك تشوا الله سبحانه وتعالى يا امبتي wannan baraa wannan nisanta wannan wasin wannan kidin wa hadhihi alwalati da kuma irin wannan kasancewa wato mutun ya zama yana tare da Allah ta hanyar kauna da biyayya ita ke kira da almuwalat anna hadhihi albara'a wannan nisantar wannan wasi din wa hadhihi almuwalat wa hadhihi almuwalata da kuma wannan jikunta ko kasancewa tare da Allah ta hanyar kauna da biyayya hiya shahadatu an la ilaha illa Allah in fa kalmar shahada ba ta kunshi alwala wal bara'u ba gaskiyar al'amari ƙarya kake a kalmar shahada ka domin ita kanta kalmar kalma ce ta albara sai kai bara'a duk saukin kanka duk san a zauna lafiya fa sai kai bara'a daga dukkan wani wanda ake bautawa ba Allah sannan sai kai fada ka kuma kafe akan tabbatarwa Allah haƙƙinsa na bauta wannan shine albara alwala walbara da aka sai zamanto wannan kalma ta albara da wannan bara'a da ake yi da wannan almuwala din da ake yi muwalat هي شهادة أن لا إله إلا الله إتتي شيدا وباب أبن بوتا وهذا جسكي أسي الله وفي هذا المعنى كما دفتو دئرون وانا معنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية بما لمن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ينا فداء اتكن الكافية الشافية وانا كفساني دنونية amma da sunan sa al-kafiyatu shafiya yana fada a cikin baitocin wannan waka wato wannan litafi nasa yace wa idza tawallahu murun dunal wara turran tawallahu al-azimushani
an fahimta ko an cira wannan din
wannan abin ya ci
Oh, ko ba sai biji ba bai na ma sa an sa
amma na saka
ibn al-qayyim yake cewa rahimahullahu ta'ala wa idha tawallahu murun duna al-wara durran tawallahu al-azimu shani ibn al-qayyim yake cewa wai wa idha idan imruun mutum tawallahu ya kasance tare da Allah wajen kauna ga Allah da biyayya ga Allah dunal wara irin wannan kaunar ta zamanto ta zarce dukkan wato ta zarce talikai durran gaba daya wato irin san kasancewarsa tare da Allah ya dara san kasancewarsa tare da kowane mutum durran gaba daya tawallahu al-azimu shani to mai girman sha'ani shi ma zai jibunci al'amarinsa shine Allah ma'ana wa idza tawallahu ru'un idan mutum ya zamanto ba shi da mauna sai Allah ba shi da wanda yake so ya kasance tare da shi ta hanyar kaunarsa ta hanyar nuna biyayya gare shi dunan wara wanda wannan irin tawalla din ya dara dukan wata tawalla da yake nuna wani cikin mutane durran baki daya to tawallahu al-azimu shani to shi kuma ubangiji subhanahu wataala zai shiga cikin al'amarinsa zai jibunci al'amarinsa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وعما يشركون سوره التوبه ايه 31 الله تعالى يكتا اتخذوا احبارهم سر امامانسو ورهبانهم da masu ibadar su arbaban a matsayin iyayen gije min dunillahi ba Allah ba wal masiha ibn maryam sirrike isa dan maryam shi ma a matsayin abun bauta ba Allah ba wama umiru alhalin ba umarce su ba illa liya'budu ilahan wahida sai dan su bautata wa ubangijin bauta guda daya la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bautawa sai shi subhanahu sarki ya tabbata ga Allah amma yushrikuna game da shirka da suke yi da shi sharhin wannan al-ahbar Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum al-ahbar jam'i ne na rahib humul ulama sune malamai al-ahbar afwan jam'i ne na hibr war-ruhban shine jam'in rahib humul ubbad sune masu ibada sai Allah ta'ala ya ce akwai waɗanda suke riƙar malamansu akwai kuma masu riƙar masu ibadarsu su zamto su ne suke bautatawa ba Allah ba wa hadhihi al-ayatu wannan aya kad fassara ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya li Adi ibn Hatim ga Adi ibn Hatim kafin ya musulunta wa zalika lamma jaa musliman wannan ko ya faru ne lokacin da Adi ibn Hatim ya zo dan ya musulunta yana sanye da cross a wuyansa kirista ne lokacin da cross ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai musulunta dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qaraa alayhi hadhihi al-ayata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam hazuwa karshe qal adi bin hatim yace fa qultu sai nace innahum lam ya'buduhum nace ai su kiristoci da kake cewa suna bautawa malamai ko suna bauta masu ibada su ba su bautata musu innahum lam ya'buduhum ba su bauta musu fa qala bala manzala ce a suna bauta musu innahum harramu alaihimul halala domin malaman nan nasu shehunan nan nasu masu ibadan nan tasu suna haramta musu halal wa halalu lahumul harama suna kuma halatta musu haram su haramta musu halal su kuma halatta musu haram fattaba'uhum kuma su bi su akan haka fa zalika ibadatuhum iyyahum in baka sani ba wannan ita ce bautar da suke musu wannan aya wannan hadisi taqaddama takhrijuhu wato takhrijin wannan hadisi ya gabata rawahu ahmad wa tirmidhi wa hasanahu wa abd ibn humayd wa ibn abi hatim wa tabarani min turuki da surwaitu wannan hadisin ta hanyoyi da dama qala suddi as-suddi yake cewa istansahu ar-rijala sun maida maganganun mutane ababan dogaro wa nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim sun yi watsi da littafin Allah bayan bayan su wannan shine ma'anarta da haka sai suka dauki maganganun wasu malaman su da suka yadda da su malaman wasu shehunan su da suka yadda da su wayannan maganganun suna da nauyi a zuciyar su suna da kima har ya dara kimar zancen Allah a wajen su sukan iya ajiye maganar Allah su yi riko da maganar malamin su ko su yi maganar su yi riko da maganar shehin su ko su yi magana wato su yi riko da maganar wani mai ibada da suka yadda da shi inji al-Asuddi yake ta daka wannan shi ake nufi shine ma'anar wannan aya ittakhadhu ahbarahum ba wai zuwa suke su sa malaman su a gaba su yi musu sujada ba ba zuwa suke gaban shehunan su su yi musu sallah ba a'a irin wannan salan haƙƙin Allah da suke dauka su ba wa shugaba su zuba shehunan su su ba malaman su to wannan ita ce ibada walahada qala ta'ala dan haka ne Allah ta'ala ya ce wa ma umiru ba a umarce su ba illa li ya'budu ilahan wahida sai dan su bautata wa ubangiji guda daya la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ga barin abinda suke yi da shi na shirka fa innal halala ma ahallahu Allah wal haram ma harramahu Allah wad dinu ma shara'ahu Allah ta'ala domin halal shine abinda Allah ya halatta babu mai haƙƙin halattawa sai Allah wal haram ma harramahu Allah haram shine abinda Allah ya ce haram babu wani mahaluki da yake da haƙƙin ya haramta maka kamar yanda haƙƙin halattawa bai hannun kowane mahaluki la mala'iku la annabawa la sahabbai la waliyai da sauran malamai da bayin Allah babu wanda haƙƙin halar da haram ke hannunsa shi sa Allah ta'ala ce wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihuna Allah ta'ala ce duk wanda suke wato kirkira ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah ba sa taba cin nasara su ce Allah ya halatta kuma ba shi ya halatta ba su haramta alhalin ba Allah bane ya haramta dan haka mas'alar halal ne haram ne kai hatara dinta ka tabbatar duk sanda zaka halatta akwai nassin da ya halatta duk sanda zaka haramta akwai nassin da ya haramta ba kai bane dan baka so kake haramtawa ba kai bane dan kana so kake halattawa
dan halaccawa da haramtawa ba haƙƙinka bane. Waddinu addini kuma ma shara'ahu Allah ta'ala, abinda Allah ta'ala ya shar'anta shine addini. Ba abinda malami na ya shar'anta ba, ba abinda malamin ka ya shar'anta ba, ba abinda shehi na ya shar'anta ba, ba abinda shehin ka ya shar'anta ba. Ma shara'ahu Allah huwa din, abinda Allah ya ce shine shari'a shine addini. Daga nan har duniya ta tashi, duk abinda Allah bai shar'anta a matsayin addini ba, ba yanda za a zama addini. Duk kuma wanda ya riki abinda Allah bai shar'anta ta hanyar ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin addini ba, ya rike shi a matsayin addini, yayi wa Allah ƙarya, yayi wa manzon Allah ƙarya, ya ce addini bai cika ba, kuma ya tanadi amsar da zai ba Allah ranar tashin alkiyama. Kuma duk waɗanda aka dora su akan wannan tafarki, an halakar da su, an bata musu lokaci, suna yin abinda ba shi Allah ya aiko su ba, domin addini huwa ma shara'ahu Allah, ba ma shara'ahu fulan wa fulan wa fulan ba. Fadhahara bihadha anna al-ayata dallat, da wannan sai bayani ya bayyana, anna al-ayata dallat, ashe ita wannan aya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ashe aya ce da take nuni ala akan anna man ata'a ghayra Allah wa rasuli, duk wanda yayi da'a ga wani ba Allah ba, yayi da'a ga wani ba manzon Allah ba, wa a'rada 'anil akdhi bil kitabi was sunna, ya kuma yi watsi ya bujire ruko da alqur'ani da sunna, fi tahlili ma harrama Allah, wajen halatta abinda Allah ya haramta, aw taharimi ma ahallahu Allah, ko haramta abinda Allah ya halatta, wa ata'ahu, kuma yayi wa wannan da'a fi ma'asiyatillah, cikin saba wa Allah, wattaba'ahu, ya bi shi, fi ma lam ya'zan bihi Allah, cikin abinda ba Allah bane ya bada izini, faqad ittakhadhahu rabban wa ma'budan wa ja'alahu lillahi sharikan, ko ya sani ko bai sani ba, wannan shi yake bautawa, kuma ya sanya shi abokin tarayya ga Allah. Yawa, da aka kula, an gane ko Allah ake wa da'a da manzon Allah, sai kuma wanda yake ya kira ka zuwa ga bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan su ake wa da'a. Amma ba a ajiye zancen Allah, a ajiye zancen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda magana ruhani. Da'u kulla qawlin inda qawli Muhammadin, wannan dama mun sha karanta wannan baitin ko? Ko maganar kowa ba a daukanta, in ta ci karo da alqur'ani, in ta ci karo da mahadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a ganin girman wanda ya fade ta a ce ayi kara a karba, ba a ganin girman rigarsa, ko a ga girman rawaninsa, ko alkyabbar da take hannunsa, ko girman tasbihar da ke hannunsa, wannan yasa a ce to a karba, tunda ai ba za ai tunda wane ne, tunda malam wane ne, tunda shehi ne ya fada a karba, ba a karba. Babu wanda maganarsa take daidai da maganar Allah ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ballanta na ai masa kara. Kuma maganar ma ga ta karara ta ci karo da maganar Allah, wace irin rashin basira da tabewa ce za ta sa ka aje maganar Allah, ka aje maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka dauki maganar wani? Da haka kenan, wanda duk yayi wa wani da'a, kuma wanda yayi wa da'an nan akan abin da ya masa da'a, ya saba wa Allah, ya saba wa manzon Allah, kuma ya halatta masa ya yadda, ya kuma haramta masa ya yadda, ya kuma yi masa biyayya cikin saban Allah, ya bi shi cikin abin da Allah bai yi izini ba, ko a ibada ko a addini, ittakhadahu rabban, to shi ubangijinsa ba Allah bane wannan wanda yake irin wannan da'a ce, wa ma'budan, abin bautarsa ba Allah bane wannan wanda yake wa irin wannan makauniyar biyayyar, har yana iya binsa, har ya daga zancensa fiye da zancen Allah, ya daga maganarsa fiye da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya take maganar Allah, ya take maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda maganar malaminsa, saboda maganar shehinsa, wannan malamin shi yake bautawa, wannan shehin shine abin bautarsa, kuma ya sanya malamin, ya sanya shehin a matsayin abokin tarayya ga Allah. Wa zalika yunafi tauhid, ko shakka babu wannan yana kakkabewa mutum tauhidi gaba daya, wannan yana korewa mutum tauhidi. alladhi huwa dinullah, wanda tauhidin nan shine addinin Allah, alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas, wanda kalman nan ta ikhlasi wato la ilaha illallah shi take nunawa. Fa innal ilaha huwa almabud, domin Allah shine abin bauta. Wa qad sabba Allahu ta'ala qa'atuhum ibada, Allah da kansa ya kira irin wannan makauniyar da yadda ake wa malamai, irin wannan makauniyar da yadda ake wa shehunai, Allah ta'ala ya kira ta a matsayin bauta gare su. Wa sammahum arbaban, kuma Allah ya kira wa'annan malaman da wa'annan shehunan da ake musu irin wannan makauniyar biyayyar, ake musu irin wannan kuma suka yi shiru, Allah ya kira su su ma arbaban a matsayin iyayen giji. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala ce wala ya amuraku an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba, bazai yi ba a ce annabi ya umarce ku an tattakhidhu almala'ikata, yace ku riki mala'iku wan nabiyina, ku riki annabawa arbaban a matsayin iyayen giji ba Allah ba. Ba yanda zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga wannan, bal ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karar da rayuwarsa har ya koma zuwa ga Allah, yana fada ga masu kokarin kiran mutane da umartar su su sanya wa Allah kishiya zuwa ga bautar wani wanda ba Allah ba. Ai shuraka alillahi ta'ala fil ibada, wato ababan tarayya ga Allah ta'ala a ibada. Ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba umartar mutane da su riki annabawa, su riki mala'iku a matsayin iyayen giji, a matsayin abokanan tarayya ga Allah madaukakin sarki a cikin ibada ba. Aya amurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun, Allah yace yanzu ya umarce ku da ku kafirce bayan kun zama musulmi, bayan wannan bujirewa wanda ba Allah bauta wa wanda ba Allah ba shine ya maida ku musulmi, kuma wannan shine babban aikin da ya tayi ba dare ba rana, kuma yayi wannan aikin kuma ya rusa aikin ya sake maida ku cikin kafirci. Ayamurukum bil kufri, zai iya yiwa a ce annabi ya sake umarta ku ku zama kafirai ba'da idza antum muslimun, bayan kun zama musulmi. Ya bayan ka zama musulmi na kwarai, kuma zaka yarda ka kuma sake sublewa ka koma, domin dukkan wanda yake irin waɗannan abubuwan to wannan ya sani ko ɗaya wato ba raba ɗaya biyu yana sanya koma cikin kafirci ne ba da id an qadahullahu min, bayan Allah ta'ala ya tsamo shi daga ciki yake su kokarin ya su ce sake koma. Amma in ba haka ba, ba a yi wani ma'aduki makauniyar biyayya, ana bin mutum a bude wanda ake wa makauniyar biyayya kawai alqur'ani ne da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su kadai ne ake ka tafi gaba gadi, kar ka tsaya wani tambaya ko shawara ko neman ƙar, kawai in kaji qur'ani kawai ka bi, in kaji hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya rage ma illa kai imani da shi kai aiki da shi. Amma duk maganar koma waye jinjina ta dauke ta dora ta a ma'auni na alqur'ani da sunna, abin da ya dace da alqur'ani da sunna na maganar malaminka ko shehinka, wannan ka karba tsintacciyar wato abin nan wato shiriya ce da kake nema ka tsinta ta hannun shehinka, ta hannun malaminka sai ka karba abin duk da shehin ya fada ko malaminka ya fada, ka auna shi a mudubi na alqur'ani da sunna, kaga ya saba ajiye maganar malamin, ba wulakanci kai wa malamin ba, ba rena shi kai ba, maganarsa ce ta ci karo da maganar da ta fita sa, ka ci karo da alqur'ani, ka ci gaba da girmama shi, ka ci gaba da ganin mutuncinsa, amma maganar ta ba za ta yi aiki ba nan, domin ta ci karo da nassi. In ka zama haka ka zama wise, an gane ko? Suratu Ali Imran aya ta 80, wa hadha huwa shirku, wannan ko ita ce shirka. Fa kullu ma'budi rabbun, dukkan wani wanda ake bauta ya zama ubangiji. Wa kullu muta'in, duk wanda ake wa da'a. Wa muttaba'un, duk wanda ake wa biyayya. Ala gairi ma shara'ahu Allahu ta'ala, amma fa da'ar da ake masa, biyayyar da ake masa ba akan abin da Allah ya shar'anta ba. Wa rasuluhu, ba akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ba, almajiransa suke bin sa, muridansa suke bin sa. Fa qad ittakhadahu almuti'u almuttabi'u rabban, to ya sani fa qad ittakhadahu almuti'u, wannan mai masa da'a din, almuttabi'u wannan mai masa biyayya din, fa ya maida shi rabban ubangiji, wa ma'budan ya maida shi abin bauta, da aka suma malamai sai sun yi hatara. kai hattara da makafin almajirai, kai hattara da makafin muridai, kai hattara da makafin mabiya, kai hattara. Babu wanda yake kaiwa su kai mutum su baro irin waɗannan makafin. Da aka zamanto akwai tsari, akwai tsawatarwa, akwai mai da mutum kan turba. In mutum ya nemi wani shauki, wata ƙauna ta jashi yadda da yi da kai, da wani taka da ya naɗa maka, karka yadda ya mai da kai wani ƙaramin Allah. Yanzu duk wanda ya yadda aka yi masa ɗa'a akan abin da ya saba wa shari'ar Allah, ya saba da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya tabbatar wanda ya masa wannan ɗa'ar, wanda yake masa wannan biyayyar, ya mai da shi Ubangiji ya sani, kuma ya mai da shi abun bauta ba Allah ba. Kama kana Allah ta'ala fi ayatul an'am, kamar yanda Allah ta'ala ya faɗi haka cikin suratul an'am, yace wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun, yace wa in ata'tumuhum, in har kuka bi su, innakum lamushrikun, lalle kun zama mushrikai. Da aka duk wanda yace ya jaka, kuma ka san inda ya jaka, gurin halaka ya jaka, yana kokarin sauke ka da kankan alqur'ani da sunna bisa fahimta mai kyau ta magabata, kuma ka bi shi, to shine Allah ya ce wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun, aya ta 121 cikin an'am. Wa hadha huwa wajhu mutabaqati al-aya litarjuma, wannan shine wurin da ayar ta yi daidai litarjuma ga ma'anar babin. Ana gaya mana fassarar kalmar shahada kenan, yi wa wani da'a cikin abin da yake shirka ne, kana son ka zama mushriki kenan. Wa yushbihu hadhihi al-ayata fil ma'ana qaulullahi ta'ala, fadin Allah ta'ala yana kama da wannan aya ta fuskar ma'ana, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, ko dai suna da wasu ababan tarayya, ko dai suna da wasu shuraka abokanan tarayya ga Allah, shara'u lahum min ad-din, da suke shar'anta musu addini, ma lam ya'zan bihi Allah, wanda Allah bai izini ba. Shin banda Allah akwai wani mai shar'anta addini? To su ya aka yi addinin su ya bambanta da irin addinin da Allah ya shar'anta cikin Al-Qur'ani da Sunna, su dinga wata ibada kakaf, in ka duba Al-Qur'ani babu inda aka yi maganar wannan ibadar. Ka karance hadithan Annabi sallallahu alaihi wasallam, dukkanin su babu wani hadisi da ya yi maganar irin wannan ibadar, kuma gata suna yi. Shin banda Allah da kuma hadithan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'ani da Sunna, akwai wani kuma wanda yake shar'anta musu, ya shar'anta musu wani lazimi, ya shar'anta musu wani wuridi, ya shar'anta musu wata sallah, ya shar'anta musu wani salati, banda wanda Allah ta'ala ya shar'anta, banda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma, am lahum shuraka, Allah ya ce ku tambaye su, ko dai banda Allah din suna da wasu ababan tarayya, abokanan tarayya da suke taranyawa da Allah, shara'u lahum min ad-din, wanda su ma suna da ta cewa waɗanda su ma karansu ya kai tsaiko da za su dinga shar'anta musu addini, su dinga shar'anta musu wani abu na addini, malami azan bihillah, ko Allah ya yarda ko bai yarda ba, ko da izininsa ko ba izininsa. In ba haka ba, ya zaka dinga bauta a ce ina dalilin ta babu a Qur'ani, ina dalilin ta babu a Sunna, kuma gata kana yi, kuma ka kafe, kuma ana ta rigima da kai akan sai kai. Shin shehin ka shariki, ka yarda shehin ka shariki ne ga Allah? Shin kokari kake ka maida malamin ka abokin tarayya ga Allah? In shi malamin ne ya kawo wannan ibadar da bata cikin Al-Qur'ani, bata cikin Sunna, an ce kai masa biyayya ne, shi aka aiko maka, ai an karanta maka cewa la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, duk wanda ba zai hada ka da Al-Qur'ani da Sunna ba sake shi, ba abokin tafiya bane. Na fata an gane, kayi abinda zaka zo kai ciji dan yatsa, kayi nadama, ka zama cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam za a mala'iku za su dinga tafka suna kora, ba za ka shiga tafki ba. Da ka dan uwa kai wa kanka fada, ka tsaya addinin nan ba molan ka bane, addinin nan ba a yin sa da jahilci, addinin nan ba ra'ayi bane, addinin nan ba ya kamata bane, qur'ani ne da sunna qala allah qala rasul qala sahaba wannan shine addini amma zo ai ta ga maka wata tatsuniya ai ta baka wani labari ba isnadi daga ina yake ba oho a ga maka wata kissa from nowhere a dauka ka darajar wani mutum baka san shi ba from nowhere har ka dauke shi ka bashi wani matsayi da yana iya gaya maka abin da ya ci karo da alqur'ani ya ci karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka bi shi akan haka Allah ka shiryar da mu wallahu a'lam suratul shura aya ta 21 qala shaykhul islam fi ma'na qawli shaykhul islam a cikin ma'anar fadin Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم شيخ الاسلام ce wadannan da suka maida malaman su suka maida shegunan su warhubanahum suka maida masu ibada su wani ma ba malami bane kawai ibada kawai ya shahara da wani zikiri ko wata wazifa ko wani lazimi shine kawai malanta in ka sa littafi na addini ba zai iya karantar da kai ba amma yana da magoya baya yana da almajirai yana da muridai da suka yarda da shi suke bin sa baya iya karantar da komai ba zai iya karantar da kai tsarki ba ko sallah ko abin nan sai tatsuniyoyi sai labarai sai kissoshi sai karamomi yace ittakhadhu ahbarahum sirriki ahbarahum malaman su wa ruhbanahum da masu ibada su arbaban sun mai da su alloli fa haythu ada'uhum tunda suka bi su fi tahlil ma harrama Allah wajen halatta musu abinda Allah ya haramta Allah ya ce haram ne shehi ya ce ya halatta je kai ina nan ranar tashin alkiyama ma ina nan zaka shiga babbar rigata kuma ka bi shi wa tahrima ma ahalla Allah inda suka yi musu biyayya wajen haramta musu abinda Allah ya halatta yakununa ala wajhayn yace to wannan yana daukan fuskoki guda biyu ji Sheikhul Islam ahaduhuma ɗaya daga cikin fuskokin an ya alamu annahum baddalu dinallah su mabiyan su almajiran su muridan suna da masaniya cewa waɗannan malaman nasu waɗannan masu ibada ta su waɗannan shehunan nasu fa baddalu dinallah sun san wallahi sun canza addinin Allah yana sane makauni yadda ya ce kawai shi sai wani kawai da haka ya san cewa malam ba akan addini yake ba fayattabi'uhum ala hadha tabdil amma suka dinga yi wa waɗannan malamai nasu biyayya akan wannan canza addinin fayataqiduna ta'lila ma harrama Allah aw ta'lima ma ahalla Allah suka kudurce harat wato halatta abinda Allah ya haramta haramta abinda Allah ya halatta ittiba'an li ru'asa'ihim sabida biyayya ga shugabannin su sabida biyayya ga malaman su sabida biyayya ga shehunan su ma'a ilmihim duk da sun san annahum khalafu dinar rusul wannan abinda shugabannin su suke kai wannan abinda malaman su ko shehunan su suke ya saba wa addinin manzanni gaba daya amma suke bin su haka suke bin su akan haka fa hadha kufrun wannan kafirci ka san wanda kake bi ba akan addini yake ba ba addini yake ba kuma ka dinga bin sa akan haka ya halatta maka ka halatta ya haramta maka ka haramta Allah ya ce ya haramta shi ya ce ya halatta Allah ya halatta shi ya ce ya haramta kuma kai ta bin sa akan haka to wanda duk yake kan irin wannan fa hadha kufrun wannan kafirci ne wa qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu shirkan lalle Allah da Allah madaukakin sarki ya sanya irin wannan aikin da yake yi wa rasuluhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya irin wannan aiki shirkan a matsayin shirka wa in lam yakunu yusalluna lahu koda ko ba sa yau shehunan nan sallah koda ba sa faduwa wa yasjuduna lahu su fadi su musu sujada dan wani da an ce kana bauta shehi ko kana sai ce ai ba sallah yake musu ba sujada suke masa ba fa kana manittaba'a ghayrahu fi khilafid din sai zamto ya kasance manittaba'a ghayrahu duk wanda yabi wani Allah fi khilafid din ko yabi wani sa cikin saba wa addini ma'a ilmihi annahu khilafun lid-din didda ya san cewa wannan abin da wannan mutum yake wannan abin da malamin sa yake wannan abin da shehin sa yake yi ya saba wa addini wa ataqada ma qalahu zalika kuma ya kudirce abin nan da ma qalahu zalika duna ma qalahu Allah wa rasulu ya kudirce abin da wannan malamin nasa ya fada masa ya kudirce abin da wannan shehi nasa ya fada masa duk da ya san cewa wannan abin ya saba da abin da Allah ya fada ko manzansa mushrikan mithla haula shi ma ya zama mushriki kamar irin wayancan wannan fuska ta farko kenan ma'ana wanda yana bin wanda yake bi da sani akwai wanda da sani ya san cewa malamin sa halakacce ne amma yana bin sa ya san malamin sa ba akan addini yake ba shi da gaskiya ba akan gaskiya yake ba amma yana nan yana bin sa ko saboda wata maslaha ta duniya ko wata maslaha ta sa amma yana nan yana bi inda za ku tattauna zai ce wallahi wasu abubuwan mu ma suna daure mana kai ko wasu abubuwan mu ma fa ban yadda da su ba in kuna magana za ka je na fada to wasu abubuwan mu ku yadda da su ba dan me yasa kuke tare da shi akan su kuma kuke bin sa wannan fuska ta farko kenan afsani fuska ta biyu an yakuna atiqaduhum wa imanuhum bi tahrimil harami wa tahlilil halal thabitan lakinnahum ata'uhu fi ma'siyatillah shine ya kasance itiqaduhum qudrinsu aqidansu wa imanuhum da imanansu bi tahrimil halal wajan haramta haram wa ta'dilil halal da halat alal thabitul aqidatu tabbatacciya ce sun yarda cewa al halal ma ahalla Allah wal haram ma harrama Allah lakinnahum sai dai cewa su a da'uhum suna yawa waɗannan malaman nasu da shehunan nasu biyayya ne fi ma'siyatillahi cikin sabawa Allah kama ya fa'alul muslimu ma ya fa'aluhu min al-ma'asi alladhi ya'taqidu annahu ma'asi kamar irin abinda musulmi yake aikatawa shi ya san cewa abinda yake aikatawa sabo ne in za ku yi magana da shi cewa Allah ya san ba daidai bane ya san abin nan haramu فهؤلاء لهم حكم أمثالهم إرم وطنن سنة حكم چن إر إرانسو من أهل الظنوب دقاء أبو تازلي بي بعد سوكم سن قدر تيتوا الحرام ما حرم الله والحلال ما أحل الله سن يدداك وطنن تبتتشيني سيدفا سنة يو وإنما لمن ناسو قوشهن الناسو بيأي اتكين سابان الله بامغانا حلال ده حرام to wannan hukuncin su kamar hukuncin wani musulmi ne wanda yake aikata sabo duk da cewa ya san cewa saban nan ba daidai bane fa aula ilahum hukumu amsalihim min ahlis dhunub kama sabat kama qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal manzo Allah yace inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake mai kyau a shari'a cikin abin da ya daidai da shari'a abin da yazo cikin alqur'ani yazo cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake wa mutum biyayya kai wannan hadisin bukhari ya rawaito hadisi na 4340 da na 7145 7257 imam muslim hadisi na 1840 thumma zalikal muharrimu lil halal wannan mai haramta halal din والمحلل للحرام وان wanda yake halatta haram in kana mujtahidan in ijtihadi ba wai da gangan ya haramta haram ba da gangan ya halatta haram ba da gangan ya haramta halal ba ijtihadi ne malami ne mai karance karance da bincike cikin binciken sa da ijtihadin sa sai ya halatta abinda Allah ya haramta ko ya haramta abinda Allah ya halatta amma bisa ga ijtihadi ba san zuciya ba qasduhu ittiba'ar rasul manfasa bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lakin khafiya alaihi alhaq fi nafsi al-amr amma a hakikanin al'amari gaskiya ce sai ta boye gare shi bai gane gaskiyar ba gaskiya sai ta boye masa wa qad ittaqallaha mastaba'a kuma yaji tsoron Allah a wajen halattawar ko haramtawar gurgudan iko yayi iya bakin kokarin sa fa hadha to irin wannan la yu'akhidhu bi khata'ihi Allah baya kama shi da kuskuren sa ya shiga cikin manijita hada fala fa asaba falahu ajran wa in akhdha fa falahu ajrun wahid manzo Allah ya ce duk wanda ya ijtihadin gano daidai yayi iya bakin kokarin sa yayi amfani da ilimin da Allah ta'ala ya sa yake da shi wajen gano abin da yake daidai sai sa'a ya dace da daidai yana da lada biyu na ijtihadin da yi idan kuma garin ijtihadin sai ya kuskure tunda ba da niyya ba manzo Allah ce za a bashi lada daya to shi wannan ba magana a kama shi a caje shi da laifi bane domin ba da san zuciya bane ba da san rai kawai ya ja mutane kan bata ba ijtihadi ya dauka yayi akan daidai ake ta yanda yau ko gobe da za a zo a tabbatar masa da cewa ba daidai bane abin nan da kake ba da fatawa ko ka ja mutane akai kuskure ne to zai abu ne mai sauki ya dawo ya warware kansa kuma ya kira mutane ya musu bayani to wannan shi Allah ta'ala baya kama shi da laifi bal yusibuhu alijtihadi bal ma Allah lada yake bashi akan ijtihadin sa allabi ata'a bihi rabbahu wanda ta hanyar ijtihadin yayi kokarin yi wa ubangijin sa biyayya walakin man alima anna hadha akhta amma fa duk wanda ya san malam yayi kuskure duk wanda ya san shehi yau fa ya fadi ba daidai ba yayi kuskure fi ma ja'a bihi ar-rasul ya kuskure wa abinda manzon Allah yazo da shi ثم اتبعه sannan shi zabi da dan ra'ayin rikauni dan sai malam ne dan sai shehin sa ne ya tabbata cewa malamin sa kuskure yayi din da shi malamin ba da gangan yayi kuskure ba ya tabbata shehin sa kuskure yayi amma duk da haka yayi kafi yayi wa shehin nasa biyayya yau malamin nasa biyayya din da cewa ya san abinda malamin ya faɗa ya saba abinda manzo Allah ya zo da shi ثم اتبعه على خطئه sannan yabu malamin akan kuskuren wa'adal an qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam ya kauce wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki da ita fa hadha lahu nasibun min hadha ash-shirk shi ma wannan yana da wani kaso da za a dan san masa na irin wannan shirkan alladhi dhammahu Allah irin shirkar da Allah ya zarga irin shirkar da Allah ya zargi akan ta lasiyama musamman ma inittaba fi zalika hawahu in ya zamanto bin san zuciyar sa yake yi akan haka dama abinda shehin ya faɗa ko malamin ya faɗa na kuskure yayi daidai da san zuciyar sa ya san cewa abin kuskure ne amma ya bi wa nasarahu bil yad wal lisan kuma ya mara wa wannan malamin nasa baya ya goyi bayan malamin bil yad da aiki wal lisan da kuma magana ma ilmihi tare da ya san bi annahu mukhalifun lir rasul cewa wannan magana ta malamin nan wannan fatawar wannan magana shehin ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hadha shirkun wannan shirka ce yastahiqu sahibuhu al'uqubata alai wanda ma abocin irin wannan shirka ya cancanci uquba ai masa uquba akan wannan ولهذا اتفق العلماء da wannan ne malamai ra'ayin su ya hadu kakaf gaba dai malamai suka yi ittifaki ala akan cewa annahu idza urifa alhaq in fa an gano gaskiya la yajuzu lahu taqalidu ahadin fi khilafi bai halatta yayi taqalidanci yayi koyi da wani fi khilafihi cikin abin da ya saba wa gaskiya wa inna ma tanaza'u inda malamai suka yi sabani fi jawazi taqalidi lil qadir ala al-istidlal shin ya halatta wanda yake da ikon nemo hujja da dalili ya kafa wajen yin wani aiki ko ta ibada ya halatta yayi kasala da lalaci yin bincike dan ya gano dalili kawai yayi taqalidanci da wani to anan ne malamai suka yi sabani shin zaka iya yin taqalidanci duk da cewa kana da ikon yin hujja ka nemo hujja da kanka akan aiki ko kuma baya halatta to a danne malamai suka yi sabani amma wancan wanda ainihin wato ya san gaskiya to baya halatta ya koyi da wani wajen saba wa gaskiya insha Allah sai mu tashi wa in kana ajizan an izhar alhaq abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh